This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfili Hashin Gumel tare Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana, 18 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar Alhamis ya kashe shugaban kungiyar Hamas Yahya Sinwar. ‘Yan majalisar ƙasar Kenya sun kada ƙuri'a ci gaba da shirin tsige mataimakin shugaban ƙasar Rigathi Gachagua da ya kamu da rashin lafiya. ‘Yan sanda a Somalia sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe aƙalla mutum bakwai a ranar Alhamis, yayin da ya tayar da riga ɗauke da abubuwan fashewa a gaban cunkoson jama'a a wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin ƙasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro ya zargi wasu ɓata garin jami'an tsaro da sayarwa da 'yan ta'adda makamai.
Yana faruwa. Bindigogi masu yawan gaske da ke hannun ɓata gari ainihin su na gwamnati ne. Haka kawai a ɗauka a saidawa ko ba da su haya ga 'yan ta'adda. Wannan wani irin masifa ce.
Haka kuma za a ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta karanta labarin cewa wasu 'yan majalisu na Arewa na shirin tsige shugaban majalisar.
Wani lambu aka yi, an yi wani tarko ne domin a nuna wa Gosa Fabio kan cewa mutanen Arewa ba su yarda da shi ba, ba su tare da shi.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin. Sannan kuma ya tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasiha Juma'a da za mu ji daga bakin malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar Alhamis ya kashe shugaban kungiyar Hamas Yahya Sinwar, wanda shi ne shugaban da ya shirya harin ta'addancin ranar 7 ga watan Oktoban 2023 da Hamas ta kai kan Isra'ila, wanda ya haifar da yakin Gaza. Shugaba Joe Biden ya faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa da aka fita a ranar Alhamis cewa kisan Sinwar da sojojin Isra'ila suka yi wata rana ce mai kyau ga Isra'ila, ga Amurka da kuma duniya. Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu tare da yin wata sanarwa ga manema labarai lokacin da ya isa birnin Berlin na kasar Jamus. Kuma na gaya masa cewa hakika mun gamsu da ayyukansu, kuma yanzu lokaci ya yi da za mu ci gaba matsawa zuwa tsagaita wuta a Gaza, tabbatar da cewa mun bi hanyar da za mu iya bi don yin abubuwa masu kyau a faɗin duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana Sinwar a matsayin ɗan ta'adda na duniya a 2015, kuma Amurka ta ayyana Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci. ‘Yan majalisar ƙasar Kenya sun kada ƙuri'a ci gaba da shirin tsige mataimakin shugaban ƙasar Rigathi Gachagua da ya kamu da rashin lafiya. Majalisar dattawan ta amince da tuhume-tuhume 5 daga cikin 11 da ake tuhumar Gachagua, inda nan take ta cire shi daga mukaminsa. Kamar da kakakin majalisar dattawan amma sun kingi ya sanar da takardarin jiya. Gachagua, wanda ya kamata ya bada bahasi da kansa, an kwantar da shi a asibiti da abin da lauyoyinsa suka bayyana da tsananin ciwon kirji kafin ya iya yin hakan. An dakatar da zaman amma daga bisani aka ci gaba. A ƙarshe, 'yan majalisar dattawan sun kaɗa ƙuri'a kan tuhume-tuhume 11 da suka haɗa da zarge-zargen zagon ƙasa, mallakar dukiya ba bisa ƙa'ida ba, da yi wa shugaban ƙasa zagon ƙasa da dai sauransu. Gachagua ya musanta dukkan tuhume-tuhumen. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Somalia sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe aƙalla mutum bakwai a ranar Alhamis, yayin da ya tayar da riga ɗauke da abubuwan fashewa a gaban cunkoson jama'a a wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin ƙasar. 'Yan sandan Somalia sun ce an kai hari ne da misalin ƙarfe 3:30 na rana agogon yankin, inda suka bayyana cewa harin ƙunar baƙin waken ya afku a gaban wani gidan cin abinci da ke kusa da babban ofishin 'yan sanda na birnin. cikin wata sarwa da suka fitar yan sanda sun kara da cewa harin da wani dan kunar bakin wake ya kai ya auna wata inuwar hutawa a gaban wani wurin shan shayi kusa da makarantar polizia inda ya kashe akalla mutum bakwai tare da jikkata wasu shida sarwar ta kara da cewa waɗanda suka mutu sun hada da jami'an yan sanda da fararen hula shaidu sun ce daga cikin waɗanda aka kashe har da wani shahararren dan wasan barkwanci na Somalia Sugal Abdul da wani dan sanda da ke kula da tsaron asibitin kwararru na Yardima Ili da kasar Turkiya ta gina a Mogadishu
in an jima kadan Hafiz zai saki dawo da labarai kafin nan yayin da a Najeriya aka lalata bindigogi kimanin 2400 da aka kwato daga hannun wasu batagari mai bayo shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro ya ce wasu yan sanda da sojoji na saidawa yan ta'adda makamai ko ta yaya mai dokar bacci ya bige da gingedi ga rahoton Hassan mai na kaina
the worst human beings I have always been feeling terrible the worst human being is a policeman or a soldier who will take arms from his own formations and sell it or hire it out for the bad people to come and kill his own colleagues.
Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Malam Nuhuri Badu kenan. Ke nana ta cewar mafi lalacewar dan adam a ban kasa shine dan sanda ko soja da zai dauki bindiga daga inda yake aiki ya sayar ko badawa haya ga yan ta'adda daga ƙarshe kuma ya amfani da ita a kashe abokan aikin sa. To wannan shine ƙarshen lalacewa. Wannan shedani ne ya ma wuce kidnapper ko Boko Haram.
Ya wannan mai Boko Haram.
Dama dai an dade ana zargin wasu baragurbin yan sanda da sojoji na saidawa yan ta'adda bindigogi zargin da a hukumance yau Malam Nuhuri Badu ya tabbatar da shi
and it happens it is happening sizable number of illicit weapons in our own midst
yana faruwa kwarai yana faruwa bindigogi masu yawan gaske da ke hannun bata gari ainihin su na gwamnati ne haka kawai a dauka a saidawa ko ba da su haya ga yan ta'adda wannan wani irin masifa ce dole a dakatar da hakan dole mu yaki wannan shedanan jami'ai akwai kuma wasu mutane dillalan sharri dake can wasu nahiyoyi su kekkere bindigogi su kawo mana wannan bangare domin mu karkashe junan mu
so that we kill ourselves
Malam Nuhuri Badu ya ci gaba da cewa
look happening in this Sahel whether you call it Niger Chad Mali
duba kaga abin da ke faruwa a yankin Sahel Niger ne ko Chad Mali ko Burkina babu wani yanki a duniya da ke fama da irin abin da muke fama da shi anan za ga mutane matalauta amma babban abin da za a kawo musu shine makamai su karkashe kansu maimakon a kawo musu ci gaban kimiya don ci gaban kansu Malam Nuhuri Badu na magana ne a wani gangamin lalata makamai sama da 2400 da hukumar shawo kan yaduwar makamai ta Najeriya ta yi a wani sansanin soja na Muhammadu Buhari da ke wajen birnin Abuja to shin a ina ne aka samu waɗannan bindigogi har sama da 2000 da aka lalata su DIG Babatunde Kokuma shine babban daraktan wannan hukuma
these weapons have been mopped up by the military
waɗannan makamai sojoji yan sanda da sauran jami'an tsaro ne suka kwato su daga yan ta'adda da ma waɗanda wasu yan ta'adda suka mika da kansu bayan sun yi saranda kana nan gaba kadan kuma zamu lalata waɗanda hukumar custom ta kama
by the Nigerian Customs Service
commissioner yan sanda Rabiu Ladodo masanin tsaro ne
abinda Malam Nuhuru Badu ya fada gaskiya ne ba zan ce ba a samun na jami'an tsaro ba ana samu sai dai ko su ma na jami'an tsaron ya kamata a yi ma jami'an tsaro adalci a raba biyu wasu bata garin jami'an tsaro na saida ma yan ta'adda wannan na yadda sannan kuma gaskiyar magana wasu yan ta'adda na samun su a inda suka kashe jami'an tsaron wani bin ma za su je kawai don su samu makamai su kashe jami'an tsaro ko kuma su kai hari ga rumbuna na aje-aje irin wannan da niyya duk mun kaga wannan ba za a ce jami'an tsaro suka saida ba
commissioner yan sanda Rabiu Ladodo wannan dai ba shine karo na farko da hukumar shawo kan yaduwar makamai a Najeriya take lalata irin waɗannan makamai ba yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da hakan zai yi wurin samar da tsaro a cikin ƙasa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gai da Hassan mai na kaina har yanzu dai kura tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz Zaira da kashi na biyu na labaran duniya
kamfanin haƙar ma'adanai na Xinjiang na kasar China ya shirya tabdan sayar da aikin haƙar gwal a mahaƙar ma'adanai na Achim da ke Ghana daga kamfanin Newmont na ƙasar Amurka akan dala biliyan ɗaya. Shin za a iya kallon wannan a matsayin wani ɓangare na ƙara faɗaɗa aniyar tabbatar da kasancewar ƙasar China Afirka? Wakilin murya Amurka Idris Abdullah Bako ya tattauna mana da masanin tattalin arziki da wasu masu ruwa da tsaki kan wannan sabuwar yarjejeniya.
Kamfanin Newmont na kasar Amurka ya yanke shawarar sayar da mahaƙar ma'adanai na Achim ga kamfanin Zijin, mafi girman kamfanin haƙar ma'adanai na kasar China, domin cimma wani bangare na ci gaba da shirin karkatar da kadarori zuwa ga masu hannun jarin kamfanin, kamar yadda shugaban Newmont Tom Palmer ya faɗa a wata sanarwa da kamfanin ya fitar ga yarjejeniyar. Mr. Palmer ya ƙara da cewa kammala wannan yarjejeniya cikin nasara zai ƙara ƙarfafa amincewar mu ga Ghana a matsayin mafi dacewar wurin haƙar ma'adanai. Duba da cewa waɗannan kamfanuka guda biyu na ƙasashe ne da ke gogayya da juna don samun gindin zama da faɗa a jihar Afirka, wato ƙasar Amurka da China. Sai dai in ji masanin tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Attijani ya ce ƙasar Amurka da China na da hulɗar kasuwanci mai kyau wanda ya tasiri ga wannan yarjejeniyar.
Akwai alaka mai kyau abin da ya shafi kasuwanci tsakanin Amurka da China. In mun maida hankali kan dalilin da yasa ita Newmont ta sayar Achim Mining ta ba Zijin, shine na farko tana bukatan makudan kudade don ci gaba da harkokinta na yau da kullum, sa'annan kuma lokaci ya kai wadanda suka zuba hannun jari da a maida musu kudadensu.
Irbad Ibrahim masani ne kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa yace duk da cewa Amurka na da ƙarfin soji da tattalin arziki, amma ƙasar China na ƙara faɗaɗa tushen tabbatar da kanta a Ghana da ma Afirka baki ɗaya.
Ka duba the bigger picture of geopolitical abin ganda kenan tsakanin Amurka da ita China, na ce China na kadan-kadan tana samun tasiri sosai ban cewa tafi Amurka, domin Amurka da karfin tattalin arzikinta da makamanta tana yafuruntumin kasashe su yi abinda take so, amma ita kasan China ta zabura ta kawo jiki wanga lokaci ne yin civil society organization kungiyoyin da ke zaman kansu su tambayi gwamnati wangan kamfanin China da za ta shigo menene za ta ba mutan Ghana da yafi wanda ita kamfanin Amurka na Newmont ke bayi.
Kungiyoyin farar hula da masana sun yi shuka kan wannan yarjejeniyar kasuwancin, inda suka ce za ta kasance nasara ga waɗannan kamfanuka guda biyu, Newmont da Zijin, amma ban da Ghana. Shugaban asusun zuba jari kan ma'adinai Farfesa Douglas Botting ya ce wannan cinikin cin fuska ne ga Ghana, domin ya kamata tuntuɓa asusun kafin a kai ta yi ga kamfanin China. Alhaji Baba Ahmed mai tsara shirye-shirye ne na kungiyar kananan masu kakar ma'adinai da ke da lasisi ya ce
ko lokaci muna so local investors look, amma in abu yazo akan na ba sanar da mutane kamin dai kaji an doki an ba wani kamfani ya je yana yi.
Kamfanin Newmont dai ya ce zai ci gaba da aiki a Ghana ciki har da zuba jarin dala miliyan 950 zuwa dala miliyan 1050. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako, karshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dattawa ta ƙaryata labaran da suka yaɗa cewa sanatoci da suka fito daga arewacin ƙasar na kitsa maƙarƙashin tsigi a Fabio. Amma a zaman su na jiya Alhamis, wasu sanatocin sun nuna masa goyon baya tare da yi masa mubaya'a. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Madina Daura ta haɗo mana.
A ranar Laraba da ta gabata ne, wata kafar yaɗa labarai ta yanar gizo mai suna Order Paper Nigeria ta wallafa wani labari da ya nuna cewa sashin jami'an tsaro na farin kaya, wato DSS, ta mamaye majalisar dokokin kasar a yayin da ake raɗe-raɗin tsige shugaban majalisar dattawa Boswell Abadio. Ba a nan labarin ya tsaya ba, domin jaridar ta ce sanatocin arewa ne yake yunkurin tsige shi. Wannan ya sa zaman da 'yan majalisa suka yi jiya Alhamis ya nuna cewa wasu sanatoci sun fito sun nuna goyon bayansu ga shugaban majalisar dattawa Boswell Abadio. Senator Ahmed Abdul Mingi yana daga cikin sanatocin arewa kuma ya bayyana wa muryar Amurka hujjar matakin da suka dauka.
Abin da ya kawo wannan batu wani suna so su amfani da wata dama da batta nan domin su hada mutanen arewa da gosu a Fabio. Mu mutanen arewa gosu a Fabio ba shine matsalar mu ba. Mu mun san matsalar mu. Gosu a Fabio baya daya daga ciki. Saboda haka mun tashi a madadin wakilan na arewa kan cewa mu ba mu da matsala da shi. Ba saka akwai dan takararmu daga arewa kuma ya wuce. Saboda haka ya ji kaman kan cewa shi shugaba ne na Najeriya ba su ɗan arewa ba wurin laifi da musu da za a ce an zuɗuro shi amma mun tabbatar kan cewa wani lambo aka yi an yi wani tarko ne domin a nuna wa gosa Fabio kan cewa mutanen arewa ba su da shi ba ba sa tare da shi mun tabbatar kan cewa mu ba shi ne matsalan ba mun san matsalan mu kuma mun san suwaye ba sa san arewa
shi ma dan majalisar dattawa daga jihar Nasarawa ta yamma Ahmad Aliyu Wadada ya ce wannan labari na kanzon ku rage ne kawai domin ba a shafukan jaridu za a cire shugaban majalisa ba
tun ranar da kika ga a rubuce wai gashi nan za a cire shugaban majalisa yau to ba za a cire shi ba idan za mu cire shugaban majalisa ba za bari ayi cire shi kawai za mu yi don me don mune ko da ma za a ce da goyen bayan wane ne da su wane ne ya zama sai da yardan mu mudi ya zama to ranar da yardan ta kare za mu sallame shi amma for now ba abun da yayi ba ma wanda ke tunanin wannan wahala da ƴan ƙasa suke ciki wanda su suka zabe mu muka zo wannan wuri shine tunanin mu yanzu wasu hanyoyi za a samu sauki
amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Abubakar Aliyu Umar yana ganin akwai abin dubawa a yadda abubuwa ke gudana a dandalin sada zumunta kuma kalubale ne ga majalisa
kaman yanda dandalin sada zumunta ya fara tabo majalisar ƙasa wannan kalubale ne a gare su na su dauki matakin da ya kamata don tsaftace wannan dandalin sada zumunta domin kullun aka shiryo wata ƙarya game da majalisa maimakon su dauki mataki a sai dai su ƙaryata daga ƙaryatawan kuma an tsaya anan kenan to in kuma ba daukan mataki aka bi don a tsaftace wannan abu dandalin sada zumunta suke to wannan abu ne wanda zai haddasa fitina ba kadan ba
abin jira a gani shine irin matakin da majalisar za ta dauka ganin cewa wasu suna nuna goyon baya ga kafa kwamiti na musamman domin duba irin wannan matsala na labaran ƙarya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1931 49 60. Yanzu kuma sai shirin
Manuniya. Alamu dai duk da hukuncin kotun koli kan baiwa kananan hukumomi cikakken ƴancin gasin kai a Najeriya har yanzu akwai masu yin wani gani-gani.
Mu a matsayinmu na majalisar dattawa za mu roki gwamnati da su ƴan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa Annabi kar su duba kansu su yi wa kansu kiyama laini su tsaya su dau lokacin gwamnatin da suke ciki ganin irin kuɗin da ake warewa me yasa baya faruwa.
Gwamnonin za su ji daɗi a ce kawai shikenan kuɗin su yana hannun shugaban ƙasa shi zai kashe musu
sai da kuma duk da haka hukuncin kotun kolin ya sa zaburar zuba zaben kananan hukumomin da shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa ke cewa a gaskiya jama'a sun riga sun fara sauya tunani
al'umma sun fito kaman wani general election tunda suna shauki kananan hukumomi su suka fi kowa kusa da talaka na tabbatar in kananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai rabu
shi kuwa shugaban kwamitin aikin haji a masokilan tarayyar Najeriya cewa yake sun da sanwar samar da sassaucin sassake sanarin kudin aikin hajjin da ya hana wasu maniyyata su kuni.
Kwa abubuwan da yake bai zama dole ba a rage magana gidaje ne mun ganna wasu kwangilan da ake basa wasu abubuwa waɗanda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talaka ya samu sauki.
Waɗannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum. assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke da masoya sansani sansani shiri na 191 cikin jerin shirin manuniyan da ke son warware duk wani rudani meyuwa kuma kokarin kwakule ramin rudanin ne yasa masa dukkan tarayyar Najeriya ta dage kan cewa ai sai an yi aiki tukuru game da hukuncin kotun koli akan yancin kananan hukumomin Najeriya da ke neman barin baya ba zani Senator Abdul Ahmad Ningin jihar Bauchi ya ce idan dai har ana son kananan hukumomi su samu cikakken yancin gashin kai to har yanzu dai akwai bukatar ganin an hada kai da gwamnoni
mafi yawan wahalu da dan kasa yake fuskanta da shi kansa shugaban local government ke fuskanta shine rashin kuɗi ya je wurin su kuma a rubuce ga yanda kuɗin suke shiga amma ba san yanda kuma kuɗin suke fita domin salwantar da su ba saboda haka Supreme Court ce duk abin da tsarin mulki ya nuna kan cewa local government ci gashin kanta a samu zababbu domin a samu a aiwatar mutane ayyuka saboda haka mu a matsayin mu na majalisar dattawa mun yi imani kan cewa kafin a samu a farfado rayuwa sai an duba baya an ga irin rawar ganin da local government suka yi a baya amma kafin nan mutane a basu su zabo mutanen da za su idda bukatun local government taujijin kudi ba saboda ba da kudin ka zaka yi ba da kudin mutane ne saboda haka
waye ake son ya bar su din
akwai alhakin gyaran tsarin mulki sai muka ce to bari mu yi gyaran tsarin mulki wanda zamu roki gwamnati da su yan majalisar jiha sai wa Allah sai wa annabi kar su duba kansu su duba gobe sai wa kansu kiyama laini su tsaya su dau local government din da suke ciki wannan cikas ake samu bisa la'akarin da ake ganin irin kudin da ake warewa me yasa baya faruwa na dai kenan na biyu ayi la'akari da su waye ne kuma za a zabo su zauna akan kudin jama'a domin su yi wa mutane aiki wayan abubuwan su ne muka dau wajen awa hudu muke tattaunawa
su ma dai masu kishin dawo da martabar kananan komai a Najeriya irin Sajiya Fatima Abubakar cewa suke ai gangara gangarar gangancin gangan ne ma a cigaba da yi wa kananan hukumomi rauni
idan kowace karamar hukuma ta zama kudinta na kanta ne ita take da hakinta yan local government din za su iya holding din chairman din su accountable za su iya kai bukatar su ga abin da suke so ga abin da suke so sannan kuma kowace karamar hukuma ai zaki ga akwai wani abu da shine babban matsalar ta wanda kila ɗan asusun gamayya ne kila wannan ba zai zama abu ne wanda zai ja hankalin ita gwamnatin ba to amma idan ya kasance ana ba su kudin su da kansu kuma asusun su nasu ne to kinga idan ma ka samu wanda zai almudahana wani ba zai yi ba so zaki ga a dalilin haka chairman na karamar hukuma zai iya kokari ya kamanta abin da yake faruwa in kika to duba lokacin sai 1999 din nan ai suna kamantawa gaskiya su yanzu misali gwamnonin za su ji dadi a ce kai shikenan kudin su yana hannun shugaban kasa shi zai kashe musu kuma gaskiya kananan hukumomi sun fi kusa da mutane
game da zube ban kwariyar zube zaben kananan komin da ake ta yi a sassan jihohin tarayyar Najeriya kuwa shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa Honorable Haruna Aliyu dan gatin ne yake cewa jama'ar jihar Jigawa sun riga sun karbi zaben kananan komi da kyakkyawan tsammani
abin alfahari shine al'umma sun fito kaman wani general election saboda tunda suna shaukin kananan hukumomi su suka fukuwa kusa da talaka kuma sun ji Supreme Court ba da cewa kowace za ta yi zaɓe kuma a tura kananan hukumomi kuɗaɗensu domin biyu wanda ya ƙara musu sha'awa don su fito su tabbatar an yi zaɓe.
Kuma wannan ya nuna mutane na da shaukin zancen dai autonomy ɗin nan wato ƴancin kananan hukumomin.
Gaskiya mutane na da shaukin wannan kuma kamar yadda ka sani mu jihar Jigawa da mu ana yi. Akwai tsari da dokoki da majalisa ta yi na irin first line charge ma an cire wannan gaba ɗaya ake ba su kuɗin su a tabbatar cewa an biyo kananan hukumomi rashin kan zomin na tabbatar in kananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai ragu
sai dai kuma duk da haka shugaban jam'iyyar APC da ta lashe zaben kananan hukumomin jihar Jigawa Alhaji Aminu Gumel ya ce zaben kananan hukumomin fa ya bar su da dan wani sabani
kujera ene ni samu. Kwa hivyo wanda pe samu weji kwa dati ya kishwa kama rukubu amasa adal shiwa. Ama deke enjam iya ni kama ni amati yansha mnja 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 kowa murin gumeshi kuma babban sakon azo a zauna a cikin nan kuma samu anan ba sai samu a can shi mulki Allah ne ke ba shi ga wanda yaso a lokacin da yaso dole sai an yi hakuri kuma mun babban sakon mu kuma mun shiga da sakon
amma wasu suna ganin kaman wannan zance na zaben kananan hukumomi zai barazana mu hadin kan jam'iyyarka ta APC misali
wa zai insha Allah ba za a samu matsala ba dalilin ko saboda yawan campaign na ballot social da muka shiya shiya shi kansa ya ga maka cewar ba za a samu wannan matsala ba domin din muka je zon din muka je a kadawo da wannan tafiyar wannan zon din mutane sun fito kusa kwarkwatar su har mutanen da aka bata a gurin ma sun zo an yi tafiyar su kuma an yi kunwaci wanda za a zagaya a wasu alƙawarka wasu ma ba su abubuwan da wani musamman za su samu wannan da kuma ba su hakuri kawai na jama'a gwamnati na da yawa kuma ka su jiha a musu afuwanci
game da aikin hajjin da ake ta fargabar zai iya haura naira miliyan 10 kuwa shugaban kwamitin aikin hajjin a majalisar wakilan tarayyar Najeriya Honorable Jafar Muhammad Shatiman Burgune ke cewa za su yi sassake-sassaken samar da sauki ta hanyar tsai da santsini
akwai abubuwan da yake an riga an yi nisa kuma ya kamata a ci gaba da su abu ne aiki ne shiri ne shekara guda kuma shi ma muna so ya tsaya aiki da dai kamata ya makasa adalci ya ji tsoron Allah saboda duk abin da zakai a committee na Hajj idan baka sa tsoron Allah ba to daga gini
da gwamnati ba ta bada tallafi a harkan aikin Hajji aina abin ya bace
to babban matsala wanda yake gaskiya daga tattalin arzikin kasa sanan ne abin ya lalace saboda ba zan manta ba mun je aikin Hajji 2005 lokacin naje kusan naira 25 ake ba mu real naira 20 ma ya kabe na gwamnati to yanzu real dinka kusan 400 da wani abu take kusan 100 saboda dogaro da akai da kudin waje misali irin dala yanzu kudula kusan 1700 da wani abu take ba za ka hada ta lokacin da aka je aikin Hajji wanda yake dala kila lokacin ba ta wuce 500 ba ko 100 shekara biyu ma da wuce dala duka ba ta wuce 500 ba zuwa 300 da suka wuce duka ba su ci haka ba kuma sai an yi converting dinta dala sanan ta koma real to inda ake samun matsalolin kenan amma in Allah ya damu za mu yi kokari mu bi kadin tsarin aikin kai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage magana gidaje ne mu magana wasu kwangilan da ake ba wasu abubuwa wanda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talakai samu sauki
tutun da zamu yi bacci muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafara marabin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai yadda doka ta bada umarni domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 152 ne su yi sallamar sakin kujerin da sai sun sauka ne wasu suke da sun sani kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da jiga wa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin talakawa da na shugabanni ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to a gaida na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihar mu ta yau juma'a
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد سننا فان بن صالح نيني داركتنا يا الاباري دخول عند جماعة نا كونجر فتان الإسلام تناجيريا نكسا نسيحة تا اوانا لانا تجمع مي جرما اتكي قوة زونا لابيا الله سبحانه وتعالى ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi karfin Allah ba saboda haka dama amfanin da kasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayin Allah da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a wassalamu alaikum
Ubangiji Allah ya saka da alkhairinsa. Masu sauraro, baki da abin da ya sabo yake nan a shirinmu na yanzu. Kafin mu sallama, muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Umar dan Mabudi wanda ya rasu a garin Tambuwal na jihar Sokoto. Kazalika muna mika karin sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Adamu Muhammad ma'ajin Akuyam dake jihar Bauchi wanda Allah ya warasuwa kwanan nan. Da fatan Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya kuma bayar ƴan uwa hakurin wannan rashi. Yanzu amaradin Muhammad Hafiz Babanne da ya tana gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa assalamu alaikum.